بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يومنا 20 دا بيار قوات رمضان شكرا تادو دايات تاريخه دا 40 دا بيار منا قبطة دا كراتوه نمسلاتين عثمان ابن عفان anan kofar gadan kaya a Kano. Muna karatu a cikin suratu Yunus alaihi salam. Jiya mun karanta wannan mun yi bayanin wannan aya da malam ya karanto, ko ayoyi guda uku da malam ya karanto, aya ta 88 a cikin suratu Yunus zuwa aya ta 89. Allah tabaraka wa ta'ala yake bamu labarin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya kira Fir'auna da mutanansa zuwa ga hanya ta gaskiya, suka yi masa tawaye kuma suka ki amsa wannan kira da Allah ya aiko shi ya kira su zuwa ga shari'a, tare da cewa Allah ya ba su dukkan wasu ayoyi da hujjoji wanda ya kamata a ce sun fahimci gaskiya. Annabi Musa alaihi salam ya ɗebe kauna daga cewa Fir'auna ba zai dawo yayi imani ba, saboda haka ya roki Allah yayi addu'a a kansa, yayi addu'a mummuna akan Fir'auna da mutanansa, yayi addu'a mummuna akan Fir'auna da mutanansa, ya roki Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah ya bamu labari. Qala Musa, annabi Musa alaihi salam yace, rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Ya Allah, innaka ataita Fir'auna, lalle ya Allah kai ka ba wa Fir'auna wa mala'ahu da mabiyansa, wato manyan jama'a a cikin mutanansa, ka ba su zinatan, kayan ado na duniya, wa amwalan da dukiya, fil hayati dunya, a wannan rayuwa ta duniya. Rabbana li yudhillu an sabilik, ya Ubangiji, abinda ika mace su shine su yi godiya amma ba su yi ba, sai suka maida wannan ni'ima da Allah ya yi musu ta dukiya da kuma matsayi na duniya, li yudhillu an sabilik, suka yi amfani da shi wajen kawar da mutane gabarin imani, gabarin bin hanya ta Allah. Ali takuna aqibatu dhalika idlalu ibadik, sun yi amfani da wannan domin tabar da bayin Allah, domin su tabar da bayin Allah su yi amfani da dukiyar da Allah ya ba su da karfi, su tilasta mutane bin hanya wacce take ba ta daidai ba, su hana mutane bin hanya ta daidai. Kamar yadda muka faɗa, haka ɗabi'a ta ɗan adam take, idan ya samu matsayi, ko dai matsayi na arzikin duniya ko kuma mulki, to sai kaga yana wato ƙetare iyakokin Allah wajen yin abin da bai kamata ba. Shine Allah ya ce, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, lalle mutum yana yin ɗagawa, yana wuce gona da iri idan ya ga ya wadata. To haka Fir'auna da mutanansa suka aikata, yayin da suka ga suna da matsayi na duniya da dukiya da Allah ya basu, sai suka yi amfani da ita, suka batar da bayin Allah gabarin bin hanya ta daidai. Sai annabi Musa ya yi addu'a ya ce, rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah ka shafe dukiyarsu, ka halakar da dukiyarsu, ai rabbana imhaq amwalahum wa ahliha bil afati, mana ka saukar da abin da zai lalata dukiyarsu, washdud ala qulubihim, sannan ka sanya toshiya akan zukatansu, ta yadda zuciyar ba za ta tausata zuwa ga karban shari'a ba, tunda dama sun ki karban shari'a tuntuni. Fala yu'minu, ta yadda ba za su yi imani ba, hatta yarawul azab al-alim, har sai sun ga azaba a fili, azaba mai raɗaɗi, sannan su so su yi imanin a lokacin da imani ba zai yi musu amfani ba. Malamai suka ce annabi Musa alaihi salam ya yi wannan addu'a ne saboda wato kishi na wato addinin Allah, yadda Fir'auna duk da hujjoji da aka bashi da ayoyi da Allah ya nuna masa, amma ya ki yayi imani, ya tsaya akan barnarsa. Annabi Musa ya fusata akan abinda Fir'auna ya ci gaba da aikatawa, shi yasa ya masa mummunar addu'a, irin yadda annabi Nuhu alaihi salam shi ma da mutanansa suka kin abin nan karɓar imani, kuma Allah ya bashi labari, innahu lan yu'mina abinna min qaumika illa man qad amana, aka ce ai daga yanzu babu wanda zai imani in ba waɗanda suka bi ka ba, shi ma sai ya musu addu'a. To annabi Musa alaihi salam ya yi wannan addu'a ga Fir'auna da mutanansa, kuma Allah ya amsa addu'ar. Allah ta'ala ya ce, qala qad ujibat da'watukuma, qala aka ce da annabi Musa alaihi salam mana Allah ta'ala ya ce da shi qad ujibat da'watukum abinda kuka roka Allah ya amsa addu'arku mana Allah ta'ala zai halakar da fir'auna da mutanansa qad ujibat da'watukum fastaqima amma ku dai ku ci gaba yani fasbuta ala ma antuma alaihi min ad-da'wa ku ci gaba da yin wa'azi da kiran mutane mana kada ku daina dan an ce za a halakar da fir'auna ku ci gaba da yin wa'azi wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun sannan kada ku bi hanyar mutanen da suke la ya'lamuna mana mutane ne da ba su hankalta ba su da ilimi mana ba su gane abin da yake mai amfani gare su ai wala tasluka sabila alladhina la ya'lamuna sunnati fi khalqi kada ku bi hanyar mutanen da wato ba su gane ko ba su san yadda nake mu'amala da waɗanda suka yi mun tawaye ba suka kibin shari'a ta ba a cikin bayi fa yastajil al-amr qabla miqati ta yadda za ku yi gaggawa na neman Allah ya musu hukunci kafin lokacin ba dai kun yi addu'a ba kuma Allah ya ce ya anshi addu'ar ku ya karba to ku dakata mana ku ci gaba da da'awa sannan ku yi jira har Allah ya yanke hukunci har Allah ya yanke hukunci to sai Allah yake bayani bayan Allah ya bayyana amsar addu'ar fir'abin annabi Musa akan fir'auna sai Allah ya umarci annabi Musa ya dauki banu Isra'ila domin su fita daga kasar Misra Allah ta'ala ya ce wajawazna bi bani Isra'ila
wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta
da labarin yadda aka tseratar da banu Isra'ila daga Misra dama dai Allah ya aiko annabi Musa dan ya fidda su daga karkashin kangi da Fir'auna ya sanya su a ciki na bauta sai Allah ya umarci annabi Musa ya fita da banu Isra'ila daga Misra Allah ta'ala ya ce wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra lokacin da annabi Musa ya jagorance banu Isra'ila suka fita daga kasar Misra hanyar da za su fita akwai kogi na wannan teku na Bahar Maliya wanda shine ya raba tsakanin Misra da Sham to suna so su tsallaka wannan kogi hanyar da za su bi sai suka biyo ta wannan hanyar kogi din Allah ta'ala ya ce sai muka ketarar da su wannan kogi sai muka ketarar da su banu Isra'ila a wannan kogi bi an ja'alnahu yabsan muka sanya wato muka tsaga ruwan tekun kasar ta zama busasshiya wa hafiznahum hatta balagu ash-shatt al-akhir kuma muka ce kuratsa suka ci gaba da tafiya su banu Isra'ila da jagorancin annabi Musa alaihi salam dan uwansa annabi Harun a tsakanin wannan kogi har kuma suka kai gaba Allah ya ketarar da su wannan kogi Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani a gurabe da dama yadda Allah ya ketarar da banu Isra'ila a suratul baqara Allah ta'ala ya ce wa id faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun وإذ فرقنا بكم البحر كنتنا يايين da muka tsaga farakna muka tsaga teku ko kogi lokacin da kuka taho sai gashi babu hanya kuma suna da yawa ba abin da zai dauke su ya ketarar da su sai Allah ta'ala ya umarci wannan kogi da cewa i rabe gida biyu shine farakna bikum albahra muka raba teku ta zama gida biyu sannan kuma kasar wannan teku ta zama yabsan ma'ana a kekashe a bushe wanda Allah ya ce la takhafu darakan wala takhsha ma'ana ku ci gaba da tafiya kada ku ji tsoro cewa fir'auna zai riske ku saboda lokacin da suka zo bakin kogin sun dade suna ta tunanin yaya za a yi tun daga ruwa kuma ba yadda za a ketare suna ta shawara sai ga mutanen fir'auna alamar su ta bayyana cewa ga sanin suna tahowa shine Allah ya ba mu labari yace falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakuna mana suna bakin koyi ba yadda za a yi ketare kawai kuma sai suka hango mutanen fir'auna sun taho suka ce ai tabbas za su riske mu a wannan waje inna lamudrakun sai annabi musa ya ce kalla inna ma'i rabbi sayahdin yace ba haka bane ai Allah ne yace zai abin nan za mu ketare saboda haka yana tare da mu zai shiryar da mu hanyar da za mu ketare din Allah zai ba mu hanyar saboda haka yana fadan wannan sai Allah yake cewa fa auhayna ila musa an idrib bi asaka albahra fanfalaqa fakana kullu firqin ka tawd alazim saboda haka Allah yace da ki wannan kogin ruwan da sandar da ke hannunka yana duka ko sai ruwan ya rabe gida biyu kowane bangare ya zama kamar wani tsauni ma'ana ya ba da hanyar wucewa sannan kuma kasar ta kekashe suka wuce Allah ta'ala ya ba mu labari cewa wajawazna bi bani isra'il albahar Allah ya ketarar da su wannan kogi fatbahum fir'aunu to lokacin da suka shiga wannan za su ketare sai ga fir'aun shi kuma ya karaso bakin kogin so kuma sun yi tafiya a ciki saboda haka shi ma kawai sai ya kutsa a cikin wannan waje wajinuduhu da rundunarsa bagiyan saboda zalunci wa'aduwan da ketare iyaka ma'ana zalunci da kuma wato uduwani da keta da cin zali yana ganin waɗannan ai talakawa ne ko kuma mutane marasa ƙarfi saboda haka ai shi zai iya wato halaka su baki ɗaya to bayan ya shiga sai Allah ta'ala ya yi umarni ruwan ya haɗe bayan banu Isra'ila kenan sun ƙarshen su ya fita daga cikin kogin su kuma abin da mutanen fir'auna baki ɗaya sun shigo cikin kogin saboda haka wannan na fita su kuma wannan sun iso tsakiya Allah ya ce kogin ya haɗe hatta idan adrakahu al-gharq saboda haka ruwan yana haɗewa fir'auna ya dilmi a cikin wannan ruwa kuma har ya tabbatar da cewa ruwan nan zai cinye shi da yaga wannan kala sai ya bude baki yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il cewa yayi imani da wannan wanda banu isra'ila suka yi imani da shi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin cewa yanzu ya sallama ya mika wuya amma ya makara tunda sai da yaga halaka ya tabbatar bayan da zai fita sannan sai yace ai yayi imani da wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi shine Allah ya yarda cewa akwai Allah da shi yake cewa shine Allah bal ma yace shine in ma akwai allolin shine babba ana rabbukum al'ala yace in ma akwai su shine babba to amma yanzu ya yarda akwai Allah na gaskiya shi kuma ya san ba kowa bane shi katashe ne mana dagawar da yake ji ya isa yanzu ya tabbatar cewa ba haka bane akwai ashe ji yanda mutun ya kai ga jin ya isa sai Allah ya kama shi ta inda zai sallama ina dama ya tabbatar da cewa shi katashe ne saboda haka yace wa ana minal muslimin ma'ana ya sallama ya mika wuya ga abinda aka bashi labari cewa akwai Allah kuma cewa Allah mai iko ne yanzu ya yarda Allah tabaraka wa ta'ala yace al'ana sai yanzu ko kuma yanzu ne zaka ce kai imani wa kad asaita qablu alhali a can baya ka taba kai tawaye ka ki yin imani ma'ana yanzu a taslamu al'ana yanzu zaka ce zaka mika wuya ka musulunta a lokacin da ka tabbatar cewa babu hanyar tsira wa kad asaita qablu a baya ka ci gaba da yin sako kana saba wa Allah wa kunta minal mufsidin ka zama cikin masu fasadi a bayan kasa masu zalunci masu ketare iyakokin Allah kana ji ma kai ne ma Allah din kana cewa ma abin nan misra karkashin ikon ka take duk wannan abin da ke misra kai ne ubangijin su saboda haka yanzu baka da bakin magana fal yauma Allah ta'ala yace a wannan rana ma'ana ranar da aka halakar da shi kenan nuna jika bi badanika ma'ana naj'aluka ala najwatin min al-ard bi badanika za mu dauke ka daga cikin ruwan bayan ka dalme ka halaka mu dora ka ala makanin murtafi'in min al-ard ma'ana mu jehu da kai kan tudu ta yadda kowa zai ganka ya tabiruna bika mutane kowa ya dauki izina da kai cewa fir'auna da ya shahara labarin sa ya kai karshen duniya ko ina a zamanin inda ake magana fir'auna ake magana da karfin mulki da dukiya da isa a wannan zamanin to sai Allah ya ce ba wai zai halakar da shi kadai bane a cikin ruwan ya dilmiya a'a zai fitar da shi kan tudu nunajjika bi badanika ma'ana zamu fudda kai da jikinka gawarka zamu sanya ta ta hauro kan tudu ma'ana ku yi ijeho ka waje litakuna liman khalfaka aya dan ka zama ibra liman ba'daka minan nas abin daukan wa'azi ga wanda zai zo bayanka cewa dan adam duk yadda kaji ka isa duk yadda kake jin kana da dama to istidraji ne imhali ne daga Allah jinkiri ne daga Allah azzalimi baya ma'ana kaiwa baya kai labari haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam Allah yana jinkirtawa azzalimi zai ci gaba da abin da yake nake ta da cin zali da yin abin da yake so yana ganin ya isa hatta idan akhadahu amma idan kamun Allah ya riske shi lan yuflitu ba zai iya tserewa ba ma'ana in lokacin kamun yayi shikenan ba yadda zai haka Allah zai maganin sa saboda haka Allah ta'ala ya ce zai fitar da gawar fir'auna kan tudu domin kowa ya dauka cewa ya dauki wa'azi da wannan azzalimi da ya dagawa a bayan kasa cewa gashi nan yanzu a mace gawa ce jifaffiya ba ta da wani amfani malaki wajhul ibrata fi dalika hikimar da Allah ta'ala ya sanya aka je gawar fir'auna kan tudu a gagawar sa annahu yakunu shahidan ala sidqi wa'di Allah li rusul domin da su banu isra'ila din da su mutanen bin nan misra din kowane ya zamo ya gaskata alƙawarin Allah ya yadda cewa abinda Allah ya faɗa gaskiya ne domin Allah ya ce zai halakar da su kuma suna ganin ma ba zai yiwu ba saboda da fir'auna ya dau tsawon zamani yana yin abin da ya ga dama to sai Allah ya yi masa wannan hukunci dan ya zama wato aya ga su kansu mutanen banu isra'ila san cewa to ku duba yadda Allah ya cika muku alƙawari dama Allah ya ce su yi me su yi hakuri wal aqibatu lil muttaqin ma'ana kar kikkiawan karshe na masu takawa ne Allah zai ba su nasara ya tseratar da su kuma gashi Allah din ya tseratar da su daga wannan azzalimin fir'auna su kuma mutanen misra wanda aka rige a baya to su ga fir'auna nan gagawarsa a jife dan san cewa haka Allah yake da azzalimai duk wanda ya nuna ma'ana dagawa to lokaci ne kankani Allah zai maganin sa ibn ashur Allah ya masa rahama yana faɗa cikin tafsirin sa yace fadin Allah ta'ala fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ay litakuna dhatuhu ayatan dan wato shi kanshi fir'auna da aka jiho waje zanto aya wa yubtulu da'wa uluhiyyati kuma ya rusa da'awar da yake cewa shi Allah ne domin Allah ba abin da ke gagarar sa domin Allah ba ya mutuwa to gashi ya halaka ya kasa tseratar da kai daga dalmiya a cikin ruwa liyar yace li'anna al-ilaha la yamut domin shi abin bauta baya mutuwa domin in za a bauta masa ana buƙatar amfani a wajensa ko tsari daga cuta in ya mutu to kuma wa zai wannan kaga wanda ya ubangiji na gaskiya baya mutuwa to gashi ya halaka ya nuna ashe ƙarya yake yace ala anna Allah ghalibun man ala anna Allah ghalibun man ashraku bihi Allah yana ta'ala yana rinjayar waɗanda suke shirka da shi wa anna Allah a'zamu wa aqharu min fir'auna kuma Allah ya fi girma da ƙarfi ga fir'auna wa alihati fi i'tiqadi al-qibt da kuma ababan da suke bauta wanda kibdawa mutanen fir'auna suke ganin cewa fir'auna ya wuce duk yadda ake tsammani to gashi Allah ya halakar da shi su san cewa akwai Allah wanda yake sama da shi shi ba kowa bane bawa ne na Allah kaskantacce idh yarawna fir'auna ila su mutanen misra ma suna ganin fir'auna abin bauta ne to gashi nan a jefe a bakin teku fatilka maitatun la yastati'una ma hadajal bata motsi gawar gata nan a jefe bi arrufi'a ila samaa ka dago shi saman ruwa dan me aw annahu lam yazal yutaba bani isra'ila aw nahwa dhalika min at-takadhib ko kuma su banu isra'ila su ma sun dauka fir'aunan ba zai mutu ba to sai gashi Allah ya halakar da shi sai gashi Allah ya halakar da shi kenan zai zama ibra ne ga duk kowane bangare su kansu banu isra'ila da kuma kibdawa mutanen misra Allah ta'ala ce wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun amma da yawa daga cikin mutane suna gafala ga barin hankalta daga ayoyin Allah duk wannan ana baka labari ne dan ya zama maka aya duk wanda yake jin yana da wani abu na takama ya zama aya gare shi ya san cewa Allah ta'ala ba abin da ke gagarar sa in ko kaga mutum yana tsiyarsa an kyale shi ba ya gagara Allah bane a'a Allah yana da yana masa abin nan ne imhali yana masa jinkiri ne ta yadda Allah zai kama shi a lokacin da Allah ya ga dama lokacin da Allah ya ga dama zai kama shi amma ba dan ya gagara Allah bane Allah yana da hanyoyi da dama da zai kama bawansa in ya ga dama amma mutane da yawa suna gafala ga barin wato daukan izina da yadda Allah yake kama bayin sa masu laifi sai mutum yi ta abin da ya ga dama an masa shi an masa abin nan wa'azi sai ya yi ta mamaki shi to shi za a yi wa'azi shi da yake da dama yana ga yana da kaza yana da kaza ba wanda ya rika takama ya rika fadan magana ta isa ya manta da ikon Allah ya manta cewa Allah wallahu ghalibun ala amri Allah mai rinjaye ne akan al'amari sai abin da ya nufa ba abin da ke gagara Allah ta'ala wa inna katiran minan nasi an ayatina la ghafilun da yawa mutane suna gafala ga barin waɗannan ayoyi idan fir'auna an masa haka wanda in ka karanta yadda fir'auna ya yi dagawa ya yi mulki ya yi isa duk waɗannan da suke ganin suna da mulki ba su kai shi ba amma ga Allah ya halakar da shi to saboda haka duk wanda suke da jin irin wannan ga aya ta kasance gare su dangane da fir'auna sannan Allah yake ba mu labari bayan banu Isra'ila sun tsira daga kamu na fir'auna yadda Allah ta'ala kuma ya ja hankalinsu zuwa ga ruko da hanya ta shiriya walakat bagwa ana
walaqad bawwana bani isra'ila mubawwa'an sidqin wa razaqnahum min at-tayyibati فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
bayan Allah ta'ala ya bada labarin yadda ya halakar da fir'auna da mutanansa kuma da yadda ya tsiratar da banu isra'ila sai ya ci gaba da kira ko jan hankali zuwa ga waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa wannan kissa din ta zamo ibra gare su aya ta zamo aya gare su ta yadda za su dauki izina da yadda ga yadda Allah yake yi da manzannin Allah ma'ana yana tsiratar da su daga dukkan abin da yake na halaka ko kuma makirci na abokan gaban su ya ba su nasara da su da mummunai su kuma makiya annabawa din ga yadda Allah yake yi da su sannan kuma Allah ya ba mu labarin yadda banu Isra'ila bayan Allah ya ba su shari'a kuma suka yi samu sabani tsakanin su ma'ana suka saba ga barin hanya din ta daidai Allah ta'ala ya ce walqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa asidqin haqiqa mun zaunar da banu isra'ila ma'ana Allah ta'ala yake rantsuwa yace wa izzati wa jalali lamun din lamun qasami ne wallahi tabbas mun zaunar da banu isra'ila ai askanna bani isra'ila bayan mun tsiratar da su kenan mubawwa asidqin a guri wanda yake na wato na albarka mubawwa asidqin ma'ana waje na gaskiya shine yace fashamu bilad albaraka wal khasb Allah ya kai su kasar sham wajen kasa mai albarka Allah ya gadan musu da wannan kasa din shine fadin Allah wa awrasna qaumal ladina kanu yastad'afuna masharik al ardi wa magharibaha allati barakna fiha Allah ya gadan musu da kasa ma'ana aka ba su waje mai albarka mubawwa asidqin ma'ana waje wanda yake mai na ni'ima da kuma albarka shine mubawwa asidqin sannan Allah ta'ala ya ce wa razaqnahum min at-tayyibat ko muka azurta su daga dangi na kayan da yake na at-tayyibat duk abin da yake da dada muka ba su ma'ana Allah ya ba su wajen zama mai kyau ya ba su arziki na kayan ci da kayan ni'ima iri-iri wa atainahum al-mustaladhat min ar-rizq duk wani arziki mai dadi Allah ya ba banu Isra'ila to me ya kamata su yi sai wa Allah godiya su hada kai su bauta wa Allah tunda Allah ya ba su littafin at-taura fa makhtalafu basu yi sabani ba fi amri dinihim cikin al'amarin addinin su ainihin zamo gida-gida jama'a-jama'a su rarraba kai hatta ja'ahumul ilmu har sai da ilimi ya zo gare su har sai da ilimi ya zo musu ai lam yaqa minhumul ikhtilaf fi ad-din basu yi sabani ba a cikin addinin su sai yayin da Allah ya ba su ilimi na at-taura suka zama masu ilimi suka san abin da Allah ya faɗi a cikin at-taura cewa Allah ya zabi wani zai aiko wani annabi na ƙarshen zamani kuma ya faɗi sabobinsa ya faɗi inda zai aiko shi amma lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga su da ilimin Allah ya ba su amma sai suka saba suka ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace illa ba'da ma ja'ahumul ilmu bi qira'ati min tawra sai da Allah ya ba su ilimi a cikin littafin at-taura suka karanta wa ilmuhum bi akamiha suka san hukunce-hukuncen abin da Allah ya faɗa wa mashtamalat alaihi min al-akhbari binubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su labarin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da Allah ya aiko shi suka yi sabani sai suka yi sabani wasu suka yi imani wasu kuma suka saba suka kafircewa Allah sai Allah ta'ala ya gargade su yace inna rabbaka ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ubangijin kai ya kazi bainahum yawmal qiyamati shine wanda zai hukunci tsakanin su a ranar alkiyama ai su banu isra'ila da suka yi sabani tsakanin su fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suke sabani a ciki min amri dini dangane da al'amarin addini mana abin da Allah ya musu bayani a cikin littafin at-taura suka saba to ranar alkiyama Allah zai hukunci tsakanin su a cikin abin da suka yi sabani fa yujadil muhsin bi ihsani wanda ya ba hanya ta daidai ya ba abin da Allah ya yi umarni a cikin at-taura yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah zai mai sakayya da al-husna gidan aljanna sannan kuma wanda yake yayi tawaye to shi ma zai ga irin sakayyar da Allah zai masa a ranar tashin alkiyama to sai Allah ta'ala bayan ya ja hankali zuwa ga abin da ya faru ga banu Isra'ila na sabani sannan kuma sai yake kira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fa in kunta fi shakkin
fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqq min rabbika fala takunanna min al-mumtarin ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين
الله تعالى أنا جاوى النبي صلى الله عليه وسلم واتو جمدا مشركي da suke fitona fito da shi suka ki imani da abin da yazo da shi gashi yanzu an ba mu labari game da banu Isra'ila cewa Allah ya ba su shiriya amma sun yi sabani a ciki saboda haka malami suka ce wannan ayar tasliya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar rarashi ne cewa abin da yake samun sana adawa ta mushrikai da cutarwa ba akan shi aka fara ba gaskiya Allah ya bashi abin da Allah ya bashi na alkur'ani da musulunci gaskiya ne kuma ya tambayi banu Isra'ila wannan sunna ce ta annabawa ko a baya in Allah ya ko annabawa sai yayi gwagwarmaya da azzalumai mana waɗanda suke fito na fito saboda ba za su yarda gaskiya ta yaɗu ba domin suna cin riba ƙarya shi yasa suke yaƙar gaskiya sai Allah ya ce fa in kunta fi shakki ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kasance cikin kokonto ne mimma anzalna ilayka dangane da abin da muka saukar gare ka mana fi haqiqati ma anzalna ilayka dangane da hakikanin abin da muka saukar maka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika to ka tambayi waɗanda suke karanta littattafai ko littafi a bayanka mana tambaye su labarin annabawan baya ma irin abin da ya same su mana abin da ya same ka ba wai shine farko ba a dama wannan sunna ce ta ubangiji in ya aiko annabawa to sai an samu azzalumai da suke fito na fito da su saboda haka wato abin da yake samun ka na kalubale daga mushrikan Quraishawa da ƙaryataka da kokarin cutar da kai ba a kanka aka fara ba tambayi waɗanda aka ba su littafi a bayanka su ne Yahudawa da Nasara za ka ji sun baka labari cewa haka Allah ya ba su labari a littattafansu Allah in ya aiko annabawa sai an samu waɗanda suke jahiliya da su domin su ga gaskiya ba ta samu ɗaukaka ba to malamai suna cewa faɗin Allah ta'ala fa in kunta bi shakkin mimma anzalna ilayka cewa Allah yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in kai kokonto dangane da abin da muka saukan maka cewa shin yana nufin Annabi kenan sallallahu alaihi wasallama zai yi kokonta sai malamin sai ce a'a wannan wato salo ne da a Qur'ani za a ganshi guda biyu da dama ba wai ana nufin Annabin bane sallallahu alaihi wasallam a'a ana nufin waɗanda suke mabiyansa inda wani zai yi kokonto game da abin da Allah ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama to i tambaya iji waɗanda aka ba su littafi kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama haka al'amarin yake shine malamai suka shiga gida biyu dangane da wannan aya cewa wa ake magana da shi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka da wa ake magana waɗanda suka ce da annabi ake magana sallallahu alaihi wasallam suka ce eh da shi ake magana amma ba shi ba shi da shi ake nufi kai tsaye ba kamar fadin Allah ta'ala walaqad uhi ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin Allah yayi maka wahayi da waɗanda ke gabanin ka cewa la in ashrakta da za ka yi shirka annabi zai ba zai yi ba a'a ana faɗa ne domin ane masa magana amma ana nufin al'ummarsa la in ashrakta duk wanda yi shirka a cikin wannan al'umma to ya lalata aikinsa kenan ya rusa sai aka yi khitab din ga manzon Allah mana maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin al'ummar sa layin ashrakta la yahbatanna amalu ana nufin duk wanda ya aikata shirka a cikin wannan al'umma amma annabi ba zai yi ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda lokacin da manzon Allah ya zo yana kira a fili lokacin da Allah ya ce fadza bima tumar wa arid anil mushrikin lokacin yana da'awa a cikin sirri aka ce ka fito ka bayyana da'awar da ya hau kan dutse anan farfajiyar dakin Ka'aba yana kiran kabilu dake abin nan Makka har ya kira babban sa har ya kira gaggwan sa sannan kuma ya kira Aisha yace ya Fatima binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake Fatima irki na annabawa musu salini min mali mashi ce ba inni la ugni anki min Allah shay'a kaga idan ana magana ba da su ake ba ana magana ne da mai sauraro da zai zo haka kuma ya fada lokacin da wata mata ta yi sata aka zo neman ceto cewa a kyale ta a yi mata abuwa bayan an rigaya an kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yanke hannunta aka ce Usama ya je yi wa manzon Allah ya nemi ceto a yi mata abuwa sai manzon Allah ya fusata sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku ke idan sharifi ya yi abu babban mutum sai a kyale shi idan mutum da yake talaka ne mai rauni ya yi sai a uqimat alayhi alhajj sai a yi masa hajji ya ce fa aimullah na rike da Allah لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم دانا أنا فاطمة إجنا أن بذات ساتا لا تطأت يدها دانا إنك أنا تعمى بذات إبا أنا فناني كما بعوش ليك توا أنا تونا دن آيات ما أنا فناني با دن كسن شيء وابا إن أنشي جوان وندا كسم مس إنسا تو كي من باب أولك هنكرتا أنغانيكو سكتي توفن أن الله تعالى فإن كنت في شك بعد أن نبأكي nufi ba a'a an yi magana da shi ne amma ana nufin al'ummar sa ana nufin al'ummar sa domin shi ba zai yi ba ba zai yi wannan shakku ba ya san Allah ne ya aika masa da wannan wahayi ya san Allah ne ya aika masa da wannan wahayi to haka a kauli na biyu suka ce ai asali ma ba da shi ake magana ba domin shi ba zai yi shakku ba ana magana ne da al'ummar sa ana magana ne da al'ummar sa kamar yadda Allah ta'ala yake magana da annabi amma yana nufin al'ummar sa يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة كذا أنت يا أيها النبي أما وأكي ومجنر حكمتم وأكي جاء وحكمتم الأمة هكا الله يكفر تصور هكا سكتي كودا أنا مجنر ندي شيماء كيس الله سلام أنا نفهم الأمة سني فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أن قالوا بما دشي أكي مجنر to saboda haka Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa ka tambayi waɗanda aka ba su littafi dan su baka labari cewa haka al'amarin yake in aka aika annabi da sako zuwa ga mutane za su yi tawaye a yi tagwagwarmaya har kuma Allah ya dauka gaskiya ya karya wanda suke azzalimai laqad ja'akum al-haqqu min rabbik ko laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin hakika gaskiya ta zo maka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam daga ubangijinka saboda kar ka zama cikin wadanda suke masu kokonto min al-mumtarin wadanda suke kokonto game da abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar wala takunanna min alladhina kadzabu bi ayati Allah haka nan kada ka zama daga cikin wadanda suka ko suke karyata ayoyin Allah bayan ayoyin sun nuna musu cewa Allah ɗaya ne su rika aikata shirka ko kuma su san cewa abin da suke aikatawa sako ne su ci gaba da aikatawa wannan yana daga cikin ƙaryata ayoyin Allah fatakuna min al-khasirin in kai haka zaka zama daga cikin masu hasara shine wanda zai hasara duniya da lahira ma'ana irasa rabo a duniya kuma irasa rabo a lahira domin Allah ta'ala ainihin wato ba zai bashi ba daga abin da yake bawa masu imani tun a duniya kafin ma a je kiyama saboda haka ƙaryata ayoyin Allah sakamakon sa shine hasara duniya da lahira fatakuna mimman khasiru anfusahum bil hirman min al-iman a duniya mutum zai rasa imani kuma in ya rasa imani a duniya to ya rasa sa'ada mafi girma wanda kuma a lahira zai zama cikin yan wuta Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce innal ladina haqqat alaihim
kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta
Allah ta'ala a baya ayar da ta gabata yana gaya mana kada ka yi kokonto game da abin da Allah ya saukan maka wanda yake nuna gaskiyar sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to wannan jan hankali ne ga Qurayshawa cewa abin da suke aikatawa na kin imani da kuma yin tawaye ga barin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mukabaratan alhali sun san gaskiya to wannan fa zai iya haifar musu da halaka akan bata zai halaka musu da wa halaka akan zai haifar musu da halaka akan ainihin bata saboda sunnar ubangiji shine idan an nuna mutane gaskiya suka kibi to sai Allah ya kyale su da abin da suka zaba wa kansu haka Allah yake yi Allah zai aiko manzo ya kuma nuna ayoyi da zasu nuna gaskiyar manzo ya rige ga mutane su imani akwai wanda ba za su imani ba ba dan ba san gaskiya bane saboda duk abin da ya kamata su gane gaskiya sun gane yanzu ga Fir'auna Allah ya bashi ayoyi har guda 9 kowane yana biyo bayan dan uwansa dan ya zama masa wa'azi kuma ya gani kuma ya sani amma wajahadu biha wastaykanata anfusuhum zulman wa uduwa wa uluwa ma'ana sun san gaskiya amma suka ki imani to wannan ya haifa musu da mummunan karshe shi ya haifa musu da mummunan karshe saboda haka dai yayin da Allah ta'ala ya mutu rabo da imani yayi maza ya rike imani wa Allah biyayya kada ya tawaye dan yayi haka zai iya haifa masa da mummunan karshe shine fadin Allah innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle wadanda kalmar ubangijinka ta tabbata akan su ma'ana hukuncin sa qada'u wa hukmuhu alladhi katabahu hukuncin Allah wanda ya rubuta ma'ana tun fil azal kenan haqqat alaihim kalimatu rabbika abinda Allah ya hukunta na kaddarawa gare su cewa ɗan wuta ne la yu'minuna ba za su yi imani ba saboda kai ya manzon Allah kada ka damu ka tada hankalinka dan sun ki imani ka kyale su in gaskiya ce ta bayyana a gare su ya kamata a ce sun yi imani duk abin da suke bukata na aya Allah ya ba su amma sun ki imani ne saboda mai haqqat alaihim kalimatu rabbika kalmar ubangijin ka ta tabbata akan su cewa ɗan wuta ne su saboda ka ba za su yi imani ba walau ja'atun kullu ayatin ko da an kawo musu dukkan wata aya da za a nuna musu kauniya duk abin da suke tambaya din nan in Allah ya ba su wannan abin da suke tambaya ba za su yi imani ba domin mutanen annabi Musa haka duk yayin da Allah ya aika wata aya suka ƙaryata Allah sai ya kawo wata bayan wannan Allah ya kawo wata bayan wannan Allah ya ba shi har ayoyi guda 9 amma ba su yi imani ba walqad atana Musa tisa ayatin bayyinatin ayoyi daban-daban dan jan hankali amma sun ki imani dan me saboda dama ɗan wuta ne shine Allah ta'ala yake gaya manzon Allah irin waɗannan kada ka samu damuwa dan ba su yi imani ba da dalili ko saboda koda abin da suka nema na aya ka kawo musu suka nemi aya ka kawo musu ba za su yi imani ba saboda su Allah ya riga ya rubuta cewa ba masu imani bane hatta ya rawul azabul alim har sai in sun ga azaba karara ta zo musu ma'ana sun ga abinda Allah ya hukunta musu yayin mutuwa ko kuma yayin da Allah ya aika wata musiba gare su za su halaka to wai a lokacin ne za su je sun yi imani alhali a wannan imanin su ba zai amfani ba a wannan lokaci irin dai yadda ya faru ga Fir'auna kenan saboda haka Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya samu damuwa akan abin da mutanen Makka suke masa na kin imani alhali gaskiya ta bayyana gare su dama irin waɗannan haka suke kalmar ubangiji ta tabbata akan su cewa ba za su yi imani ba har sai in sun ga wato halaka ta zo gare su to wannan sunna ce ta Allah amma akwai mutanen da Allah ta'ala ya tsamar da su daga wannan halaka din yayin da suka ki imani kuma azabar Allah ta zo a ƙarshen wato lokacin da za a kama su suka yi imani kuma Allah ya musu afuwa ba ai wa wasu al'umma wannan ba sai mutanen annabi Yunus alaihi salam su kada ya kai wannan alfarmar sunnar ubangiji shine duk wanda ya ki imani sai lokacin da ya ga azabar Allah in yace zai imani a lokacin imanin ba zai masa amfani ba walaysa tabatu alladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum mautu qala inni tubtu al'ana wal ladhina yamutuna wa hum kuffar falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikun sai yace ne falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u sai yace sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika alkafiruna hal sunnar Allah shine in azaba ta zo suka ce za su yi imani to falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana in dai suka ga azaba to babu batun imani in ma sun yi imanin Allah ba zai saurare su to amma mutanen annabi Yunus su Allah ya togace su a cikin wannan al'amari su kan da sun karyata annabin Allah annabi Yunus amma yayin da suka ga yace akwai azaba za ta zo suka ce to mu ganta mana sai ku cikin dare ya bagare kafin gari ya waye sai ga azabar ku ta dun faro su ai take ku suka ce to ashe gaskiya ai fada suka dawo suka yi imani kuma Allah ta'ala ya musu afwa ya dakatar da wannan azaba shine fadin Allah falawla kanat qaryatun
falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawm yunus lamma amanu illa qawm yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adaban حياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ai fa halla kanat ai wujidat qarya ina ma a ce wato al qaryar da wato amanat za ta yi imani fa nafa'aha imanu wa kuma imanin ta yi amfani ta irin yadda mutanen annabi yunus suka yi imani kuma imanin su yi musu amfani ina ma wannan al qarya mutanen makka za su hankalta su yi imani kafin abinda aka yi alkawari na azaba ya cin musu ina ma a ce za su yi imani irin yadda mutanen annabi yunus domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ga musu an ba su imani ba Allah zai kama su da azaba kuma ga labarin mutanen annabi yunus ya zamo izina gare su ai fa ma kana wujida ahlu qaryatin amanu ba a samu wata alqarya ba da ta yi imani fa nafa'ahum imanuhum fid dunya kuma imani ya musu amfani bayan sun riga sun makara har azaba ta jin faru amma Allah ya karbi tuban su illa qauma yunus sai mutanen annabi yunus alaihi salam lamma amanu su kan lokacin da aka ga mun cewa akwai azaba suka ki imani sai ga kuma azabar ta zo sai suka yi imani din suka ga alamar ta awwala ma ra'u amarat al'azab da suka ga alamar azabar suka yi imani sai Allah ya karbi tuban su fa kashafna anhum azab al-khizi sai Allah ya yi musu azaba ta wulakanci fil hayatid dunya a rayuwar duniya to wannan ya zama wa'azi ga mutanen makka in ba su yi imani ba Allah zai kama su da azaba kuma kada su bari su makara domin in ba mutanen annabi yunus ba babu waɗanda aka yi musu irin wannan ba a samu wata alƙarya ba aka yi musu wa'azi cewa ku imani suka ki imani har azabar Allah ta zo kuma Allah suka tuba Allah ya karɓi tubansu in ba mutanen annabi yunus alaihi salam su kan yayin da suka ga wannan azaba sai suka yi maza suka nuna nadamar su kuma Allah ya ga gaskiyar cewa sun tuba din kuma baki ɗayan su ne ƙarya duk garin suka tuba gaba ɗayan su sai ko Allah ya karbi tuban su imanin yayi musu amfani Allah ya yaye musu wannan azaba din ta wulakanci a rayuwar duniya Allah ya ce wa matta'nahum ila hin kuma muka jiyar da su dadi a rayuwar duniya zuwa wani lokaci na ƙarshen ajalin su malami suna cewa annabi yunus alaihi salam an aika da shi ne garin nainawa garin nainawa nainawa kuma a ƙasar iraki yake da gari ne a ƙasar iraki mutane ne waɗanda gari ne suke da Allah ya ba su ɗaukaka da ƙarfi ma'ana sun samu ci gaba gari ya bunƙasa sai dai kuma suna aikata shirka da kuma zalunci suna aikata shirka da zalunci Allah ya aiko musu annabi yunus alaihi salam ya zo ya kai musu wa'azi yana kiransu zuwa ga tauhidi da barin abin da suke aikatawa na sabu na zalunci ba su yi imani ba har sai lokacin da annabi yunus ya ɗebe kauna ya ma fusata ya bar garin ba tare da Allah ta'ala ya ba shi izini ba tunda suke imani kawai ya yanki dare ya fita ya bar garin nasu to dama ya gaya musu an ba su yi imani ba Allah ta'ala zai aiko musu da azaba aiko suna waye gare shi suka azabar ta din faro su suka kuwa shiga neman annabi yunus suna so su ce masa sun yi imani amma ba su gan shi ba saboda haka dai baki ɗaya da sarkin nasu duk mutanen garin suka fito baki ɗaya suka nuna nadama suna kururuwa suna tuba zuwa ga Allah baki ɗayansu suka fito mutanen garin sai Allah ta'ala ya karɓi tubansu ya dakatar da wannan azaba ba ta cin musu ba Allah ya tsayar da azabar kuma imanin ya yi musu amfani fa nafa'aha imanuha don me saboda Allah ya jinkirta musu suka rayu rayuwa mai daɗi bayan sun yi imani kuma Allah ya umarci annabi sa annabi yunus ya dawo domin ya karantar da su addini ya dawo zuwa wajen waɗannan mutane to saboda haka duk mai hankali ya kamata ya ɗauki izina da wannan kissa kada ya bari mana bai yi imani ba har lokaci ya kure masa domin lokaci ya kure to Allah ba zai karbi abiyanin tuban sa ba waɗannan ma togaci ya ce Allah ya togace su daga cikin wannan sunna tasa sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari cewa imani kyauta ce daga Allah shi yake zabar wanda yake bashi imani idan kaga Allah ya baka imani to kaiwa Allah godiya Allah ya zabe ka cikin waɗanda za su samu rabota da gidan aljanna gobe kiyama kiyama amma ba zai yi a ce kowa duk duniya sun yi imani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kudai yana fatan ina ma a ce al'umma duk mutane sun yi imani to sai Allah ta'ala ya ce walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana gaya maka cewa da ya ga dama da duk waɗanda suke bayan duniyan nan baki daya da sun yi imani kulluhum dukkanansu jami'an baki daya ai mustamina alal iman da duk sun zama masu imani amma Allah bai hukunta haka ba a kaddarawarsa da Allah ya so halitta sai ya danki wani bangare yace haula il jannati wala ubali wannan yan aljanna ne haka naga dama haka naga dama ya danki abin nan dai bangare yace haula finnari wala ubali wannan yan wuta ne haka naga dama bayin sa ne kuma shi yake hukunci saboda haka da Allah ya ga dama dinja sai ya sa mutane sun to masu imani to amma Allah ya raba akwai yan wuta duk yanda zaka yi wa'azi wani ba zai fahimta amma kuma baya hana ayi mai a fadakar da mutane ayi musu wa'azi wanda yake bi sai hujjar Allah ta tabbata a kansa shi yasa lokacin da manzo Allah yake bada labari sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya riga ya yi mai ya raba yan aljanna da yan wuta suka ce rasulullah fa fi mal amal tunda kowa an raba to kawai mutum yi zaman sa mana ita bi gidan da zai tafi tunda an riga an rubuta me yasa za mu yi aiki yace a'a ya amalu fa kullu muyassarun lima kutiba la aikin ku shi zai nuna makomar ku eh an raba aljanna da wuta amma aikin mutum shi zai nuna dan aljanna ne ko dan wuta ne wanda yayi imani yayi aiki na kwarai ya kama hanyar aljanna wanda yayi shirkiyanci yayi shirka yayi sabawa Allah ya ta ya san cewa ya zaba hanyar wuta an riga an gaya masa Allah ya nuna masa kowace hanya kenan kaddarar tana bayyana ne a cikin aiki na mutane saboda haka Allah ta'ala ya ce da ya ga dama da duk mutanen da ke duniya da sun yi imani baki ɗaya su shi yasa Allah ya ce wa insha Allah ma asharaku da Allah ya ga dama da masu shirka ba su aikata shirka ba amma Allah ya ga dama cewa akwai bayi masu imani da in an musu wa'azi suna karba dan me dan Allah ya musu tawfiki ya musu dace da shari'a hidayatu tawfiq ya shirya su shari'a ta me ta tawfiki ya datar da su in an yi wa'azin yana shiga zuciyar su kuma suna karba sai aiki da abin da Allah yake musu wa'azi da shi sai Allah yake afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'mini ya kai annabi kai ne zaka tilasta wa mutane dan su zama mu ne baki daya ma'ana kana nuna damuwarka akan dan me ba su imani ba ai wannan ba aikin ka bane aikin ka shine isar da sako innama anta mudhakkir lasta alaihim innama in alayka illa albalagh kai aikin ka shine isarwa Allah kuma shine me wa alaina alhisab aw ta'ayir ko mu kuma mu ne masu hukuncin ji Allah kai kuma naka ka isar in kai wa'azi shikenan kuma sai ka kyale mutane wanda iga Allah ya datar da shi ya ga gaskiya ya bi fa ni'ima ya dace wanda ya ki bin gaskiya kuma to ya san cewa ya bi hanya ce ta halaka kuma ba zai zargi kowa ba fala yarumanna illa nafsahu a ranar alkiyama ba zai zargi kowa ba sai kansa wa ma anta alaihim bi jabbarin ji Allah kai ba mai tsayawa tilas a kansu bane a'a kai mai shiryawa ne da bayani amma shiriya ta tawfiki kuma ta Allah ce Imam Shaukani Allah ya masa rahama yace wa fi hadha a cikin wannan aya tasliyatu lahu alaihi salatu wassalam akwai wato rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa daf'un lima yudhiqu sadru da kuma wato gusar da abin da yake sanya zuciyarsa ta yi zafi ma'ana ya ji kunci a rai min talabi salahil kull shi manzon Allah yana so kowa ya shirya shi yace sai sa Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma ani to sai yace harisun alaikum mai kudayin kowa ya shirye ne haka manzon Allah yake so bil mu'minina raufur rahim shi haka yake so amma kuma hukuncin Allah ya hukunta cewa ba kowa ne ba zai yi imani saboda haka Allah yake bashi wannan bayani cewa ya hakuri ya ci gaba da wa'azi wanda ya karba to shine wanda Allah ya masa dace da tawfiki shari'a ta tawfiki mana zai fahimta kuma ya aiki da shi wanda yake kuma shikenan ka isar da sakonka ragowar kuma hisabi yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala zamu dakata anan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi daga aya ta 100 bi iznillahi ta'ala kuma mu kare shi abin da yake na ragowa cikin wannan sura mai albarka fatan mu abin da mu gabata a makarantar Allah ya karba mana kuskure da muka yi da tuntumar shi Allah ya yafe mana Allah ya karbi addu'o'in mu da kuma ibadar mu a wannan wata mai albarka kuma Allah ta'ala ya bude mana kofofi na albarkar sa hali na kunci da kasan mu take ciki Allah ya yi mana duk kasashen musulmi kuma hali na tsoro da ake da shi a gurabe da yawa Allah ya yi ya ba mu aminci da zaman lafiya amin ya Allah a wannan akwai ɗan tambaye a gurguje ba za mu tsawaita ba yana cewa wai bayan sallama mun yi sallah mallan sai liman ya tashi yayin mantuwa bai sallama ba to mu ya zami mana bayan ya tashi ya tafi sa sai ma mu suka nemauta aka rubi gida biyu wayan suka ce wai wai sai a sake sallah wasu suka ce a'a sallama kawai zasu abin mamaki liman ya manta sallama har ya wannan mantuwar kamar ta yawa to kamar yadda muka sani sallama ita ce da ita ake fita daga sallah ko yace tahliluha ko tahrimuha abin nan ko at-takbir tahrimu wa takbir in zaka shiga sallah da takbara zaka shiga tahlilu wa taslim in zaka fita kuma shine da sallama kaga sallama farilla ce a cikin sallah to kaga in bai yi ba shi wata kila ko yayi ne kasa kasa ba a ji ba ya tashi wani uzurin ya tafi su ba su ji ba to abinda ma mu zai yi sallamar sa mana kawai sallama za ku yi koma mu ma'ana ku yanke kamar a ce liman ne kuna sallah karkashin jagorancin sa kawai sai kuka ga ya fita daga sallah ya tafi to kuna da zaki ko dai wani a cikin ku yayi me yayi jagora ko kuma kowa ya ƙara sallar sa shikenan saboda haka tunda dai an zo sallama ce kowa sai yi sallama kowa yi sallama sa kuma sallar ka ta yi ai ka cika sallar ka cika sallar ka sai kai sallama ka shikenan shi kuma liman daga baya aji wani hali ake ciki yayi ta ta ko bai yi ba wannan kuma daga baya aji labari amma kai dai kai ta ka sallama tunda ka cika sallar ka kuma kai sallama ka karkare sallar ka kamar misali ana sallah ne a cikin wannan masallacin kaga akwai kasa akwai sama kuma da loudspeaker da shi ake ji to shikenan sai loudspeaker ta dauke yan sama ba san me ake ba me za su yi su ci gaba da sallar su tunda yanzu sun yanke da liman kawai sai su yi niyya cewa yanzu sun zama masu sallah su kadai su kare sallar su baki daya su cika abin da ya rige su yi sallama tunda ba san me ake a kasa ba ko ba haka ba to kamar haka ne kamar haka ne wani ya tambaya game da zakatul fitri zakkar kunu wai a iya yi da wani abin da ba nassi bane ya ambata domin ai nassin ya ambaci abin da ake yin zakka ne a zamanin manzon Allah ash-sha'ir da kuma al-ikth ne ko da tamr kunna nukhrijuha al-hadisin dai daga sahabbai Abu Sa'id ne ko wanda yake cewa mun kasance mu fita zakkar fita kai ne da alkama da kuma cikui da abin nan ta'am ya ambaci ta'am a ciki suka ce wani nau'i ne na alkama ta'am to malamai sun yi sabani cewa abinda aka ambata a nasi din shi kadai ne za a bayar zakatul fitr ko ana iya bayar da wani abu wannan malamai sun yi sabani akai ma'ana abinda aka ambata a nasin kawai shi kadai aka kebance zakatul fitr ko kuma a'a ana iya bada wani abu magana mafi inganci shine ana iya malamai sun ce za a bayar ne da abincin da al'ummar wajen suke ci shi za a bayar da zakatul fitr abincin da mutane suke ci a inda mutum zai bayar shi yasa suke cewa ya halatta a bayar da shinkafa gero dawa da makamantan abin da mutane suke ci to amma shi yana tambayar daqiq ne gari a iya auna garin masara ko garin kaza ko kuma misali taliya da ake aunawa yanzu a iya auna ta kar ka manta an ce za a bada sa'i ne ko sa'i kuma arba amdad to amma tambayar shine shin ana iya gane taliya misali ta kai awo na sa'i ana iya ganewa gari dai ana iya ganewa ko shinkafa ko abin ana iya aunawa ko kuma taliyan ma auna ake to amma a ma'auni na shari'a shin ana iya cewa taliyan nan ta kai adadin abin da ake bukata amma gari ana iya gane shi ko ba haka ba kuma gari abinci ne saboda haka in aka ce za a bada garin masara kana shi zaka bayar da zakatul fitri babu laifi kana iya bayarwa dan shi ma ya shiga cikin abinci da ake ci to alkam abin nan taliyar da ake auna din nan an tana iya zamowa a gane ta misali ai au malam kaga ita wani abin nan ne a wani abu ne kamar abin nan kamar zari daban-daban ta yaya zamu gane awon ya hade ya bada wannan miqdarin da a ce ana iya mutsike ta ne na mutsike sai aura to ita ko ba mutsike ta to saboda haka kaga idan abin ana iya gane awon sa cewa ya kai wannan awon da aka ce a bayar miqdari na sa'i din shikenan sai a bayar abincin da ake ci amma in ba za a iya ganewa ba kaga wannan akwai matsala gaskiya in ana iya awon ana iya ganewa sai a bayar amma in ba za a iya gane cewa ya kai miqdarin abin da ake so na wannan awon ba da ake bayarwa na sa'i ba kaga akwai matsala a ci to sai mu duba mu gani yaya awon ta zai kasance taliya ko kuma misali makaroni dan uwa yake cewa makarona shi zama makaroni misali ana iya gane cewa in an auna da sa'i yana iya dan karkamanta ita kwaye ta manya manya ce ko ba haka ba sabanin inda alkama ce ko shinkafa ko masara kaga yadda suke shi ma sai ya zamo ina auna da wannan bin nan mudunnabi din ba dole ya kai yadda ake bukata ba saboda fanko ce ita ko ba haka ba kamar busa ta aka yi fanko ce kaga kaba akwai lau'i da rashin ita awon da ake bukata so alhamdulillah muna da abin da za a bayar na shinkafa da gero da masara ana iya bayarwa dan me mutum sai ya koma neman taliya da makaroni ai babu dalili babu dalili az ana iya auna inde gari za a iya gane abin nan ana iya auna gari kwarai da gaske ya halatta daqiq malamai sun ce ana iya aunawa inde ya kai sa'i din kuma a abin auna abin nan wannan yana tambaya game da abin da ake ciyar da kifaye da mushe da ake basu irin yanzu gonar kifi duk abin da yake mushe ne ana jefa wa kifayen ko ba haka ba to wai yaya hakan yake hakan daidai yake da agwagwa take cin najasa malamai sun ce daidai wannan yake da dabbobin da suke cin najasa akwai dabbobin da suke cin najasa kamar yanzu misali agwagwa kaga ana namun ta halal ne amma kuma tana abin nan ko ba haka ba to sai aka ce in dabba ko kaza ta zamo tana mu'amala da najasa yaya za a yi mata in ana so a ci naman ta aka ce a tsare ta a killace ta a kwana uku a ciyar da ita abinci mai kyau sannan an ciyar da ita an killace kwana uku shikenan sai a yi mai sai a yanka a ci ma'ana kwana uku ya isa ya gusar da wancan najasar kuma ya wannan ya maye gurbi kenan ita ma wannan dabbobin da ake bawa najasa in har za a bukata ma'ana a yi amfani da su naman su to sai a tsare su a hana su wannan najasa din zuwa tsawon lokaci da za a gamsu da cewa sun tsarkaka a basu wani abincin mai tsarki kuma daga baya ana iya amfani da su kamar da wayannan dabbobin kaji da agwagi da suke wani lokaci suna iya shiga cikin najasa su ma haka ne ana iya tsarkake naman su da tsare su a killace su har sai an gamsu da cewa sun tsarkaka sannan kuma sai a ayi amfani da su to ina ga zamu dakata an saboda lokaci abinda muka karanta dai da Allah ba mu lada اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين